kuma rabe da shigowa zauren VOA. A yau zauren yayi tattaki zuwa kasar Kamaru inda mahalarta zauren za su tattauna akan maudu'in da ya shafi rayuwar matasa da irin rawar da ƴan siyasa suke takawa a rayuwar tasu. Bari mu miƙa ku ga jagoran shirin Muhammad Awwal Garba. Bismillah Muhammad.
Da fatan cewa kowa da kowa nan cikin koshin lafiya. Yau da wannan shiri zai karkace ne kasar Jamhuriyar Kamaru. Allah za mu tattauna da matasa da kuma ƴan siyasa sannan da waɗanda suke fashin baki kan harkokin al'umma. Wannan ne sa na gayyaci Alhaji Ali Danash wanda yake shi mai fara'a jini a jam'iyyar SDF ta ni John Burundi. Assalamu alaikum Ali.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Ni ne Ali Danash, secretary ne a SDF regional na SDF. Da fatan dai zan amsa tambayoyinku kuma je ma al'umma amfani kwarai da gaske.
To madalla. Sannan kuma ina tare da Alhaji Abubakar Adamu mai fashin baki.
Assalamu alaikum Alhaji Awwal Garba, da fatan kana lafiya. Ni ne Abubakar Adamu mai fashin baki akan al'amuran da ya shafi na yau da kullum.
Na'am. Sai kuma Ismaila Muhammad Batashi, dan siyasa a kasar Kamaru.
Eto, wa alaikum salam Malam Awwal Garba, barka madalla da ka hada mu a wannan zaure saboda bayani kan musamman lamarin matasa, musamman a fagen siyasa da sauransu. Da kasance shugaban wato matasa na reshen angon Hausawa, musamman wato jam'iyyar LDP ce kai afwan.
To madalla. Sai kuma Baba Yalo, shugaban matasa ne a kasar Kamaru.
Mun gode da zuwa. Sunana Baba Yaro Idrisu Adamu, wanda kuka fi sa da haka. To mun gode da zuwa wannan zaure mai tarin albarka.
Na'am. Sannan kuma akwai Maimunatu Salu, ita kuma ƴar jarida ce a kasar Kamaru. Assalamu alaikum.
Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Malam Awwal, barkawa to da kasancewa a cikin wannan farfajiya mai tarin albarka, inda za mu yi kokari wato mu kwato haƙƙin waɗanda suke buƙatar cewa a kwato haƙƙinsu.
To madalla. Sai kuma Fatima Hassan, ita ma ƴar jarida ce a kasar Kamaru.
Ma wa alaikum assalam Malam Awwal, madalla da gayyatar mu da kasancewa tare da kai a wannan zauren. Muna farin cikin hakan. Kuma dai kamar yadda ka faɗa, sunana Fatima Hassan, ƴar jarida musamman ma dai a nan kasar Kamaru.
To madalla. Sannan kuma akwai Fatima Hassan matashiya, sannan wacce ke da marayu guda hudu, sannan da ɗa guda ɗaya, wanda ta bangare biyu gaba ɗaya duka dai akwai matsaloli insha Allah. Saboda takwarinta waɗanda su ma suke fama da irin waɗannan matsaloli za ta ce wani abu akan wannan shiri. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi.
Sannan kuma kina koyi aikin jarida ko? To bismillah.
Sunana Fatima Hassan. Zanen kasar Kamaru a Duwala.
To madalla Fatima Hassan. Sannan muna tare da matashi magidanci, shi kuma Abubakar Hassan. Assalamu alaikum Malam Abubakar Hassan.
Sunana Abubakar Hassan matashi kuma magidanci wanda ya gabato a cikin wannan shiri mai albarka. Da fatan za mu tattauna abubuwa masu amfani wanda za su amfanar da al'umma. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum salam. To zan fara ta kanka, matashi kuma magidanci. A matsayinka na matashi magidanci, wani irin abubuwa ko kalubale kake fuskanta musamman a wajen tafiyar da harkokinka na kasuwanci wanda kake yi daga wancan kasan zuwa wancan kasan, sannan kuma ta bangaren rike gida da kuma yadda kake tarbiyyantar da iyalanka?
To a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Masu kallon mu da sauraron mu, assalamu alaikum wa rahmatullah. Gaskiya Malam Awwal, kamar yadda kai mun wannan tambaya ce mai mutukar muhimmanci. Sai da mas'ala yanzu da yake faruwa, matasa su ne jigon al'umma. Da zarar matasa sun lalace, to al'umma ta lalace. To gaskiya matasa su ya dace a fi kula da su, a fi ba su a bangare daban-daban, abin da ya shafi bangaren ilimi, bangaren kasuwanci, bangaren tarbiyya yau da kullum. To matasa ya dace a ce an kula da su a ta wannan bangaren. To gaskiya ni dai ta bangare na da ka tambaye ni, kalubalen da muka fi fuskanta mu matasa a wannan lokuta, a wayannan zamaninnika, ba zai wuce mas'aloli irin na siyasa ba. Mas'aloli na 'yan siyasa wanda suke a wayannan kasashe namu na Afirka, da zaran matasan nan da su ake amfani wajen gwagwarmayar samar da shugabanni na bangarori daban-daban na siyasa, da zaran matasan nan sun yi wannan kokarin an samar da wannan gwamnatin, za ka ga an bar matasan an watsar da su, an wofantar da su, ba a saurara su, ba a abin nan din su, an wulakantar da su da sauran su. Kuma duk wata mas'ala in ta taso zaka ga matasan nan dai su za a ƙara nema ila yau, a ƙara tunkarar su, a ƙara kokarin su ba da gudunmawa da sauran su, amma ana cin zabe sai a yarda da su. To gaskiya wannan shine abin da yafi damuna game da ƴan siyasan mu. Yana da kyau ƴan siyasan mu su gane cewa matasa fa ba abin yarwa bane. Matasan nan da su ake kai gaci da dukkanin abin da aka tunkara. To ya dace a ce gwamnatocin mu na siyasa su kula da matasa, kuma su ba matasa kulawa ta musamman. Amma a bangare na ni, gaskiya bangare na ni magidanci ne kuma mai aure, wanda nayi aure ina da ƴaƴa uku, kuma cikin yardar Allah ina kula da su, ina kokarin ba su tarbiya, ina kokarin kula da rayuwar su da ta mahaifiyar su, saboda ni ma na san na taso a maraya. Na taso a matsayin da lokacin da na taso mahaifina ya mutu. To amma cikin yardar Allah da yanda na samu kula ta ƴan uwa, na samu kula ta karatu da nayi, Allah ya taimake ni na kai har matsayin da zan yi aure, har Allah ya bani ƴaƴa, ni ma kuma zan kula da su, kuma zan yi kokari in ba su tarbiyyar da in Allah so ya yarda al'umma da shuwagabanni da sarakuna za su yi alfahari da su a wannan yanki namu. To haka ya dace a ce duk matashi ya samu wannan damar, kuma ya ba wa ƴaƴansa da matar da zai aura tarbiya da kuma ƴaƴansa. To gaskiya dan takaitawa kenan ni a yanzu a matsayina na yanda nake kenan.
To madalla yanzu kuma za mu karkata ta bangaren Fatima Hassan matashiya mai aure, sanata da ita sata da marayu guda hudu, kuma tana da guda daya wanda yake ta samu kalubale a cikin tafiya na zamantakewa na aurenta. Assalamu alaikum, me zaki faɗa akan waɗannan marayu guda hudu da kike da su? Kin san ba ke kadai bace, akwai mata wanda suke fuskantar matsaloli, ana bar musu ƴaƴa, iyaye sun mutu, su suke haula gangara su yi su neman abin da za su ciyar da su, makarantar su, sannan suturar su, lafiyar su, komai akan uwa take yake. To ke me zaki faɗa akan waɗannan abubuwan da su da ya zaga ke kina ciki, wanda ya kamata a ce kin faɗa wa duniya irin abubuwan da kuke fuskanta, kuma ya za a yi a magance?
A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Abin da zan iya faɗa, wato abin yana da matukar ban tausayi, domin idan aka ce maraya, akwai mataye da yawa da wato suna auren mazan da ma ba a ƙasar kamaru suke ba, a wani ƙasa, daga wani ƙasa suke zuwa. Ala misali, ni ina da yayata, wannan mijin da ta aura zuwa yayi kaman yazo fatauci, to wanda ya kawo shi ma Allah ya mishi rasuwa, bayan shi ma yayi aure ya samu ƴaƴa hudu, Allah shi ma ya mishi rasuwa. To wannan don Allah ya zai kasance bata san ma dangin, bata san dangin uban wannan ƴaƴan ba, ita tana zaune ne ga tanan ga yara an ba su kara zube, ita za ta samu musu abin da za su ci, za su je makaranta, za su je boko. To a ce idan bata tashi ba, ba wanda za su tallafa mata, ya waɗannan tarbiyyar yaran za su kasance?
Dole a samu
matsala. Dole a samu matsala. Idan ba mai tawakkali ba sai ta shiga wani hali, waɗannan yaran ma sai shi su shiga wani hali. Ya kamata a ce ana kulawa, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba abin da yafi kulawa kaman marayu, domin shi ma yana ɗaukan waɗannan marayun ɗin. Ya kamata.
To yanzu ba kwa samun tallafi ta bangaren waɗansu ƙungiyoyi haka nan, waɗanda suke zuwa domin su tallafa wa marayu a hannun da ake ciki?
Akwai ƙungiyar da ake samu, amma duk yanda za a yi a taimaka maka ba kamar yanda kake so ba. Akwai ƙungiyoyi, domin akwai ƙungiyar da ni na sani, da ni ma nake tafiya ɗaukan kuɗin marayu. To amma ƙungiyoyin ɗin ba su da yawa. Ba su da yawa, domin masu marayun ɗin suna da yawa fiye da abin da ake bayarwa. Ya kamata a ce sauran ɗin ma, domin idan kuka gama taimakon da ake yi sai kamar a watan azumi, an fi taimako watan azumi, za a ɗinka musu riguna ko kuma buhun shinkafa da sauransu. Amma ya kamata a ce ana tafiya gida gida sabila da tarbiyyar yara, domin ana wani lissafin, ana wani tunanin ɗin, ba kaman a ce ana kulawa da su ta fannin boko da makaranta.
Yanzu a matsayinki, an ji ka samu marayu guda hudu da kuma ɗa guda ɗaya wanda yake shi ma mahaifinsa daban, shekarunki nawa kike da waɗannan nauyi a kanki?
Ni a yanzu shekara na 33. To ni ina ganin a bi sabilillahi daidai gurgurdu ana taimaka mini, wato yanzu ni ina tausaya wanda nake jin labari akan su.
to amma akwai wani matsala da yake faruwa in kika kula bayan mijinki na farko ya rasu ya bar miki wani aya guda ne sannan mijinki kuma na biyu da kika aura shi ma yanzu kun zo kun rabu ba ki ga cewar kaman rayuwar ta ta shiga wani hali ba
eh yana saka ka shiga wani hali har ya saka ka wato ba kama da sha'awan aure akan ka domin a tafiyan da muke yanzu akwai wata al'ada da ake yi maza ku yi hakuri sai a ce wadin kina da yara ba za aure ki ba domin kada ki dauko wannan ƴaƴan da ba nasu ba ki kai su wannan gidan sai su ce su ba za su iya daukar nauyin su ba to ana wal lissafin din ba shi bane
ba shi wanda baka san wanda
ba zai taimaka mana yana mai yuwa wayannan yaran naka ba su bane za su taimaka maka don yau da gobe kayan Allah
kuma ma in kai haka ma ka dan taimaka
maka domin marayu abin taimaka tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taimaka wa marayu
yace da wanda ya taimaka maraya da shi zan zauna haka ina zauna ko
to ya kamata a ce kalman da ake fada a ce wai idan mace tana da yara marayu ba za aure su ba kuna wato ana cire mana kwadayin aure a cikin zukatan
to ba kika kaman cewa yawanci idan marayu sun zo kuma sukan dakile wadansu harkoki a gidan mai gida ba wata kila ku iyaye mata ku nuna soyayyen ku ga wayannan ƴaƴan kuma da suke nan wanda uban su nan ba ku nuna musu wannan soyayya ba ga akwai dan wannan kalubalen ba
akan samu wayannan matsaloli din amma wato abin an fi samun shi a wajen wayannan su yaran da aka zo aka samu she su nuna cewa gidan su ne gidan mahaifin su ne she su nuna bambanci to ke kuma uwa tausayi ne da ita idan ta lura cewa wayannan ba su da mai tallafa musu marayu ne ai ba za ta yadda ba to anan ake samu matsala
to madalla kafin dawo ga laki zan je wajen yan jaridu masu shiga lungu da sako domin ganin irin abun da yake faruwa a kasar Kamaru musamman Fatima Hassan ke ma dai kina layin matasa sannan yanzu haka kina gidan aurenki kuma kina da ƴaƴanki kina kuma shiga lungu da sakoki domin yin wadansu shirye-shirye wani irin kalubale yake ganin cewa su mata ake bar musu musamman a yayin da suka zama mazajin su kuma suka aka rike su a gida ba sa sana'a ba sa komai me kike wani irin abubuwa kike hangowa a duk lokacin da kika fita neman wadansu labaru kuma gudanar da wasu ayyukanki
to madalla mallam awal da farko dai abin da zan iya cewa a nan shine gaskiya mata na fuskantar kalubale da dama ko in ce mata ma suna cikin wani irin hali a yanzu domin idan ka duba zaka ga a tafiyan da ake yanzu matasa sun koma shaye-shaye ɗan mata kuma sun koma karuwanci idan zan iya faɗan haka me yake kawo haka shi zamu duba idan ka duba kaga tarbiya baya taba yuwa sai idan akwai namiji ka san yaro yana tsoron wanda zai tsawatar masa to daga lokacin da aka ce mahaifi ya mutu ku kuma ƴan uwan uba kun yi watsi da wayannan ƴaƴan to tarbiya babu yanda za a yi a ce uwa ita kadai ta tafiye da tarbiya ba zai yiwu ba a wani bangaren kuma idan ka duba musamman ma yadda muke tuntubar mata ko a yadda rahotanni suke zuwa mana saboda muna hira da mata sosai musamman masu fuskantar irin wannan matsalan din zaka ga mace ce miji ya mutu ya bar ta ba ta da kwakwaran sana'a ko a wani lokacin ma miji lokacin da yake raye ya hana ta saboda akwai maza waɗanda su ba su so matan su
saboda kishi
da kuma ni a gani na ma wannan ba zan iya cewa kishi ba wani ra'ayi ne dai na kansa da ya sani ka hana ta ba ta sana'a daga baya yanzu Allah ya yi maka rasuwa ƴan uwanka ba su kulawa da ita ba ta samu ta kafa kanta ba a lokacin da kake raye yanzu ya za ta yi ta kula da wayannan yaran kaga wannan yana daga cikin abin da yake haifar da shaye-shaye da karuwanci na matasa a yanzu saboda yanzu idan ka duba na san duk wanda yake bibiyan labarai ya san cewa akwai kalubale sosai ta fuskar shaye-shaye wanda yake haifar
to a nan wajen sakacin gwamnati ne ko kuma sakacin sarakuna ko kuma iyaye
kowa yana da laifi kaga sarakuna suna da laifi a nasu bangaren gwamnati na da nata laifin sannan iyaye ma suna da nasu laifin ta bangaren sakaci
to ya kamata kiki ruwaito mana su
to yawa kaga a bangaren iyaye ki a matsayin ki na mahaifiya ke kike da alhakin tun da wannan ƴaƴan musamman muna magana ne a bangaren marayu waɗanda mahaifin su ya rasu ke uwa ke kike zaune da ƴaƴan ki ya kamata a ce tun farko ma a matsayin ki na mahaifiya idan yara na tasowa kina hira da su kina jin hankalin su ta nan ne duk yanayin da ɗa yake ciki zai dinka sanar da ke kaga sakaci muna da sakaci a wannan bangaren iyaye mata kawai idan yaro ya fita sai lokacin da ya dawo in ya dawo kuma ba za ki ne miki san daga ina yake ba
anan za mu dace aya a yau sai makon gobe idan Allah ya kai mu za mu dora a madadin daukacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka da wakilin muryar Amurka a Kamaru Muhammad Awal Garba wanda ya jagoranci shirin ni ce Madina Dauda mu huta lafiya.